This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an yi lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na daren yau Lahadi 22 ga watan Satumba na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji Grace Alheri Abdu dauke da shirin kallabi. Shirin da kalleka sako da lungu kan al'amura daban-daban da suka shafi mata. Amma kafin ta shigo sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da dare ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. A yau Lahadi gwamnatin yankin Kharkiv na kasar Ukraine ya ce wani harin da Rasha ta kai kan wasu rukunin gidajen jama'a a wani birnin yankin Kharkiv ya raunata mutane 21 da suka hada da kananan yara. Oleg Sinekhov ya wallafa a shafin Telegram cewa 8 daga cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su na kwance ne a asibiti, 2 daga ciki na cikin mawuyacin hali bayan harin na yammacin Asabar da ya afku a daidai lokacin da mutane ke barci a gidaje biyu da harin ya afkawa. Rasha da yana yawan kakaita Kharkiv da hare-hare, birni na biyu mafi girma a Ukraine da ke kusa da kan iyaka da Rasha ta yankin gabashin kasar da mutane miliyan 1,400 ke zaune a cikinsa kafin Moscow ta kaddamar da yakinta a watan Fabrairu shekarar 2022. Ma'aikatan ceto sun riƙa yin amfani da tocila wajen neman mutane a ƙarƙashin guragusan gini inda aka yi nasarar zakulo wata yarinya da aka riska a daidai wani ginshiƙin matakala da ta kasa hawa tana kuka tana kiran mamanta kamar yadda wani ma'aikacin kafar labarai AFP ya gani wa idanunsa. Da sanyin safiyar Lahadin nan Hezbollah ta faɗaɗa tare da damsawa wajen kaddamar da harin rokoki sama da 100 a sassan yankunan arewacin Isra'ila inda wasu suka faɗa kusa da birnin Haifa a daidai lokacin da Isra'ila ta kaddamar da ɗaruruwan hare-hare akan Lebanon. Yankunan da sun fara ɗaukar wata siga ta shiga yaƙi ga dangadan biyu bayan shafe watanni na ƙaruwar tashe-tashen hankula. Hare-haren rokar da aka riƙa yi har cikin dare ya sa ƙarar jiniya ta rikita ko'ina a sassan arewacin Isra'ila da ya kai ga dubban mutane suka riƙa bazuwa a damauce zuwa neman mafaka. Sojojin Isra'ila sun ce an harba rokoki zuwa inda farar hula suke, abin da ya nuna yiwuwar rancabewar al'amarin bayan samun hare-hare a baya da suka riƙa kakkaitar sojoji kawai. Ɗaya daga cikin makamin rokar ya faɗa kusa da wani gidan mutane a kusa da Kiryat Bialik, wadda unguwa ce da ke kusa da Haifa, inda aƙalla mutane uku suka jikkata. Aka kuma kona gine-gine da motoci. Hukumar bayar da ceto ta Isra'ila maganan David Adam ta ce mutane hudu ne suka jikkata sanadiyar afkuwar lamarin. A ranar Lahadin nan hukumar zaben kasar Sri Lanka ta ce Anura Kumara Dissanayake da shugaban 'yan adawa Sajit Premadasa za su tunkari zaben shugaban kasa na raba gardama da za a yi a kasar ta Sri Lanka da zai fitar da wanda zai yi nasara. Wannan dai shine karan farko a tarihin kasar da za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasa bayan da manyan 'yan takara biyu suka gaza samun nasara da ake bukata na kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u kafin ayyana dan takara a matsayin wanda ya lashe zabe. Hukumar zaben kasar ta shaida mana labarai cewa duk sauran 'yan takarar da suka hada da shugaba mai ci Ramiro Kirmusenge tuni aka yi waje da su. Dissanayake ya samu kashi 39.5 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da Premadasa ya sha da kashi 34 daga cikin 100. Wikramasinghe wanda ya jagoranci kasar da dimbin bashi da lalubin tattalin arzikin kasar da ya rika dan farfadowa daga rugujewa a shekarar 2022 ya buge da zuwa na uku a takarar inda ya tashi da kashi 17 daga cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane hudu sun mutu har lahira sama da wasu 20 kuma suka jikkata a yayin musayar wuta a wani wurin shakatawar dare da ke yankin Birmingham, Alabama, cewar 'yan sanda da majiyoyin labarai. Hukumar 'yan sandan Birmingham sun sanar ta kafar sadarwar zamani cewa an yi harbe-harbe da dama a wurin da ke kan titin 20 da ke kusa da wani wurin da ake cema Magnolia Avenue da ke yankin. Jami'in Birmingham Truman Fitzgerald ya ce harbin da ya sanadiyar raunata mutane har 21 ya faru ne bayan misalin karfe 11 da 'yan mintoci na dare. Ya ce daga cikin waɗanda aka harba akwai mutane akalla hudu da ke halin rai kwakwai mutu kwakwai. Wata fashewa da ta afku a wani wurin haƙar ma'adanai a gabashin Iran ta kashe akalla ma'aikata 33 tare da jikkata wasu 17, cewar jami'ai a yau Lahadi. Lamari na farko mafi muni a harkar haƙar ma'adanai a tarihin ƙasar, inda ba a ma ga wasu ma'aikata ba sa'o'i bayan afkuwar lamarin. Fashewa ta afku ne a wani wurin haƙar ma'adanai da ke Tabas, mai nisan kilomita 540 kudu maso gabashin babban birnin ƙasar Tehran, a daren jiya Asabar. Zuwa safiyar Lahadin nan, abokan aiki da iyalai da 'yan uwa sun kasance cikin kuka da jimami a lokacin da motoci suka zo da gawakin abokan aikin su lullube da kura. Kimanin mutane 70 ne a bakin aiki a lokacin da fashewar ta afku. Daga bisani kafar talabijin ta kasar ta ce ana kyauta da zaton mutane 17 daga ciki na da tsaye a ƙarƙashin ƙasa da zurfin mita 200.
A washin Rif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To madalla masu sauraro, yanzu kuma lokaci ne da zan ja gefe in bar ku da Grace Alheri Abdu a cikin shirin kallabi.
Muna zaune suna ce na gida zai na so mai takara ta ce nani na national council of women affairs na shiru ace na shi shugaban kasa ya kalle ni ya shiru tana ace Allah ya baki nasara solemnly Allah ya baki nasara.
Kallabar shirin ta wannan makon, yan uwa na mata, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsone wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa, da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdu. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama na fama da ciwon damuwa da ke shafar kwakwalwarsu sakamakon rashin samun damar faɗa a ji kan abin da ya shafi iyalansu, da ake dangantawa da rashin samun damar ba da gudunmuwa ga daukar na wayar gida. Za mu ji abin da mata ke cewa kan wannan lamari. Yau ma muna tare da uwar gida Sarah Jibril, macen farko a arewacin Najeriya da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa. Za ku ji abin da mai gidanta yace lokacin da ta sanar da shi tana so ta tsaya takarar shugaban kasa. Ku biyo mu domin ji yafi sako. Wani bincike da aka gudanar kwana-kwanan nan a Najeriya na nuni da cewa mata da dama suna fama da ciwon damuwa da ke shafar lafiyar kwakwalwarsu sabili da rashin bakin magana akan yadda za a gudanar da gidajen aurensu, lamarin da ke shafar zamantakewa tsakaninsu da mazansu da kuma yaran da suka haifa. To koyaya mata ke ganin wannan lamarin? Tambayar kenan da shirin kallabi ya yi wa waɗansu mata a Jos jihar Plateau. Ga abin da suke cewa.
Namiji shine kan gida, to amma yana da muhimmanci sosai mu gane cewan mace ya kamata ta bada gudumawanta 100%, saboda tafiyar da sha'anin iyali, domin haka din shine zai sa ita ma ta yi rawan gani kuma ya bata baki da gurbi a cikin iyali. Amma kaga in ba ta ba da komi ta zauna kawai cewan a namiji shi zai yi komi, bayan da ma ganin cewa ita bakinta an manne shi, to shi ma namijin fa za a zuba mishi irin kayan da watakila ba zai iya daukawa ba, a ƙarshen ta gaba daya iyalin sai ta rugurguje.
To amma kuma a baya sai ana ganin kaman ku mata kun fita allaka irin waɗannan na waya ma su maza, me yasa kina ganin kaman ya kamata a ce mace ma a ce tana aiki ita ma ta kawo kudin ta a cikin gida domin a sarrafa abin da za a yi?
Eh, to shi rayuwa kin san is Bature yana cewa is dynamic. Ya kamata muna ganewa da irin abubuwa da ke tafiya a zamani, sannan kuma mu san inda muka tsaya a cikin abin da ke tafiye. Ana misali yanzu kin ga a cikin shekarun nan da suka shige har zuwa yanzu maza da yawa damuwa ya dame su mutane maza da yawa suna ta mutuwa harkan rayuwa ya zama da wahala sosai ɗaya daga cikin dalilan shine gaskiya ɗawainiya yayi masu yawa kuma waɗansu su ba su da ƙarfin da you know ya kamata da zai ba su iko su iya fitar da ko kuma a ce su biya bukatun duk abin da iyali ke bukata kuma yanzu kin ga gashi nan profile din mata yana tashi sosai yanzu sai ki ga mace Allah ya bude mata kofa kasuwanci ta sa hannu ki ga tana da abubuwa sha'anin ilimi ne mace ta shiga ki ga tana ta tafiya sai ki gani mace tayi tafiya amma namiji kuma wani a wasu instances sai ki ga yana nan kofofin ba su budu kamar yanda ya budu mata ba amma in muka gane cewa dukan mu ya supposed to compliment one another kin ga ba wani cewon wai shi namiji shine kade ya kamata ya komai da komai macen nan tana cikin sa dama mace da miji shine ake kira mijin shine ake kira gida saboda haka 100% ya kamata mata su tashi su bada goyon baya wa maza a cikin sha'anin duk abin da kika samu ko kasuwa ne ko albashi ne ko menene ya kamata sha'anin gida shine number 1 a bashi karfi
to Hajiya Aisha to kina ganin kaman lokaci ya kai da ita mace ma ya kamata a ce ta dauki waɗansu haƙoƙi na gudanar ko sarrafa iyali ta yadda za ta samu baki ita ma ta bada shawarwari game da abin da ke faruwa ko da a cikin gida ne ko kuma a cikin al'umma
gaskiya kaman yanda kika sa tambayan lokaci yayi wanda mata ko mata za su sa hannu dangane da gudanar da abubuwan gida watakila na harkan kuɗi ko tarbiya kamar yanda muka sani al'amuran yanzu sai dai a ce la haula wala quwwata duba ga yanayin da ake ciki mazaje suna iya bakin kokarinsu domin su ga cewan sun sauke haƙƙin da yake kansu to amma idan muka duba yanayin rayuwar da ake ciki dole ne fa mata mu sa hannu domin a gudu tare a tsira tare domin da haka ne idan ke ma kin sa hannu kina da bakin da ke ma zaki fada aji ba wai zaki fada aji na gori ko wani abu ba a'a zaki fada aji cewan ke ma fa kina taimakawa a harkokin gida duba ga yanayin da ake ciki mazajen suna iya nasu kokari so ke ma ya kamata ke ma a matsayin ki na mata in har kina so ki ga abin da zai tafi miki daidai dole ne ke ma fa ki sa hannu ko yaya yake ko mun kankantan shi
Hajiya Salma a baya za a ce ai wannan haƙin miji ne ni mace ba ruwa na in ka kawo oho in ma baka kawo ba saboda haka mata sai ki ga yawanci ba su da bakin da za su idan abu ya dame su ma su furta shi saboda kila za a ce ko addini ne ko kuma wata al'ada ne an tauye musu bakin magana ta yadda za su faɗi abin da su ma yake zuciyarsu kina ga kaman wato sanya mata wato su zama su ma suna da haƙƙin da za su ɗauka a cikin gida zai taimaka wajen ba su murya a tsakanin al'umma ko kuma a tsakanin iyali
to alhamdulillah kama yanda yarwata ta fada gaskiya lokaci ya zo wanda mu mata za mu tashi mu taimaki mazajen mu a lokaci da yanayi yanda muke cikin nan ba lokaci wanda mace za ta zauna ta ce komai da komai na cikin gida sai dai namiji ya kawo ba misali idan muka duba yanzu mazaje wanda suke ma'aikata ko wajen sana'o'i ada idan kana da 1000 zaka iya ka dauka ka kawo gida ka ba ma mace ta yi cefane kuma maybe ayi karyawan abincin safe sannan kuma ayi na rana ayi na dare to a yanzu idan muka duba mudin shinkafa ma kadai 2000 zuwa 2800 daga 2600 zuwa 2800 mudin wake 2800 to idan muka duba wannan abun a sati in kika ce a aje miki abincin sati ki duba shinkafa mudu 10 wake mudu 10 masara mudu 10 wannan abun gaskiya ya kai wanda gaskiya mu mata ya kamata mu taimaka ma mazaje mu ba kaman da yanda na san wayen su mata suna da shi fa amma idan miji bai kawo ba sai su ce su fa ba za su taimaka ma miji ba in miji in ya kawo in bai kawo ba sai dai a zauna a kwana haka wayen su mata ma sai ki gani sai dai su yi nasu da yara su ci miji in bai kawo ba sai ya ce shi ya je ya kwana a haka ko ya je ya nema gaskiya a yanayin da muke cikin nan ya kamata mu mata mu tausaya mu tamaka ma mazajin mu
to madalla kadan kenan daga gudunmuwar da mata ke badawa daukar na wayar gidajen su za ku ji ci gaban wannan hira mako mai zuwa
mata kuna kokari yau ina ce da ku bulldoza
kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau ma muna tare da kallabin mu ta mako uwar gida Sera Jibril da aka fi sani da Mama Sera macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a tarihin Najeriya wanda rashin goyen baya daga sauran mata da kuma abokan takarar ta maza bai sa ta yi kasa guyuwa ba waka aka ce a bakin me ita tafi dadi ga kallabin mu ta mako
ai kafin ma mu yi aure ya sa Musa anu shi mama my father my mother da ni da mai gida cewa ki bar matan Allah bai hana addini ko wani aure ba in tana so ta bika ba kuma amma in tana so ta ci gaba da addini ta Allah bai ce ka hana ta ba kake hana ta ta dai church nata
so addinin ku daban-daban
yes mai gida na shi musulmi ne ni kuma kristo amma kowa zaka bi wajen da zaka shiga aljanna alika da yanda kika yi da tokoki Allah so baba mai gida na tunda ya zama ya samu ilimi gurgurdu wanda adult education ilimi na manya so ya gane da wannan muna zaune lafiya abin mu so da nan da daga mishi muna zaune suna ce na gida zai na so ne takara sai nan ina na national council of women affairs na shiru so sai na shugaban kasa ya kande ni ya shiru sune a ce Allah ya baki nasara solemnly Allah ya baki nasara
yi miki addu'a
yes nagode don ya san cewa wasu suna siyasa amma sau hali is kanci suna ta nonsense amma ni I want to show you zan shiga siyasa tsoro Allah dokoki namu a kasa tarbiya discipline na mace mai miji da yara ya kamata mu bi shi shine za mu samu daraja abubuwa da muke yi and ya san yali na no problem ba wanda ya ce no problem tunda mai gida na ya yarda kowa suka shi
to wani irin kalubale kika fuskanta wajen shiga siyasa
well sai kudi kawai ba wanda ya ce kake mu ga rashin ganewa na mutane na gidida na samu izini da wajen mai gida na na kauyen mu mutanen mu ka su je su kara mishi gulma na ce sai da muka yi a meeting na association namu na kauyen mu daga baya sai na rubutawa Nigerian Army na samu izini na daga mai gida na samu Abuja local government da kauye na gari na na kai musu so ba da
wanda ya iya fuskantar wani abu
su ce mu kan mene ne ko magumagu nasu su zo su di tare mai gida na
ya kika kalli siyasar mata a wannan kasa
ya kamata zan ce musu duka ran su daidai su yi kokari amma me sun zo nema a siyasa sun zo neman kuɗi ne ko girma ko gyaran gida da kasa da su da kasa me suke nema ina zo neman girma me na zo nema da na ce zan shugabanci shugaban kasa me na zo nema ba magana kuɗi ba ne philosophy zuciya dalili na kamar mace da yara da rashin ilimi na mata da mu a cikin kauye kuma yanda za yanda aka koyar mana a school yanda aka hada muku daga wani state iri muka san juna koyar mana yanda mu rike juna kamar yaran Najeriya mu ci gaba ginin Najeriya da hadin kai da halin gaskiya da tsoro Allah shi yasa muna dauki us na office rantsuwa na office ko rantsuwa na mu yadda cewa za mu yi abunda dokokin Najeriya constitution na Najeriya ta yadda so ya kamata in na shiga wasu za su gane cewa a'a me take nema ba wannan magana shugaban kasa kawai ba amma in ka ya kamata mu yi a hankali nayi takarar na House of Reps da na Senate kafin amma a gida na samu nomination dina so daga baya na ce a na samu okay a ci gaba muna
to kafin ki tsaya takarar neman zama shugaban kasa ke dike wasu mukaman ne
yes bayan na gama lecturing nayi aure so a cikin ko siyasa din da ko abubuwa da nake yi makaranta din ne aka zabe ni commissioner social development
Akwara
state and nayi about 3 years kenan daga da aka canza commissioner so ba dauke ni na ci gaba ba aka dauki wasu so na samu dama na ci gaba da kudai ne a cikin politics so anyway aka yi and ya tameke ni amma wani ya ga mun madam yanda kina commission naki zaka yi siyasa na zan yi to yayi wani dina in zaki takar ya kamata kudin tax a zaki naki ki tattale cewa kin biya ko wani shekara don za a tambaye ku kuna biya tax haraji naku haka na bi su ba da shawara
so kin yi commissioner kafin ki shiga siyasa
yes na san maganan policy formulation da implementation commissioner for sports social development and youth
to bayan da kika gama commissioner sai kika dawo kika rike wani mukami daban
no na ci gaba da siyasa
kin yi minister
bai ba because akwai challenges ko kishi ne ko menene na kyale su ko an ce mi na san cewa ilimi da ubangiji ya bani da hali da aka koya min daga gida ko ina na shiga zan bi dokoki ubangiji na san yanda za da musulmai da krista so ba da wani matsala ko ina na shiga ana mulki saboda da tsoro Allah zai yi a gina mutane da yara da matasa da hankali masu rike kasa a cikin siyasa don gyara kasa din ne gaba daya
to sai da shikin tsaya siyasan kuma na ga mata ƴan uwanki basu baki goyen baya ba
basu gane ba na biyu kudi ya riga ya shiga na ji cewar an ba su $66,000 on wasu masu ya fi mai wasu $77,000
saboda kar su zabe ki
su zabe wanda suna takara da ni amma lokacin da nayi takara su gaba kasa samu uku a cikin PDP da president Goodluck da Alhaji Atiku ni yaya muka sami nomination aka ce kowai zai biya 1 million naira a saya ticket na tashi kuma na send the message wa janar baban gida cewa yaya nawa ne salary a kasan nan lokacin da na commissioner ana biya na 2000 naira per month so wanda su na ce sa na aika abinda na riga na rubuta a suka hints on effective parenting ina ta sayarwa don na samu kudin tafiye-tafiye so da na samu na kawo ya gane cewa ina kokarin na samu abinda zai bani kudi suna zuwa hankali ta mike na je na dawo na haka amma na maganin kasa da aka ce kuma an yi mamsa ko wa maganan kudi ba maganan sun kasa da tsoron Allah ne so ni kuma na san Allah ya taimake ni ai mun koyi a gida sosai baba na reference ne a defia god na je tsoro Allah na tsonan manya da kanana a bayana so ban da problem ba koya mun sata ba ba koya mun iskanci ba ni na commissioner for social development sports and youth na koya da wannan zan samu lokacin na iskanci da rai dina so well da ja da naga masa to ban da 1 million aka ce na ce no so sai masu kudi ne ya kamata su da na same su sister su masu kudi ne ya kamata su zama politicians babu masu hali babu masu ilimi amma su ba su da kudi irin wannan amma to gashi ga takarda na wanda na rubuta hints on effective hanya koyar da taso da yara da halin kirki zaka saya na bashi it was smiling so okay na nuna mishi amma nayi launch kuma na ce shine one of my chief launchers it was very good ya aiki minister na information a Lagos muka yi cultural center a Lagos ya zo and ya ce ba mun gida ya mun donation na 50,000
mun lokacin kudi ne sosai
gaskiya ba su biya ni ba sai da lokaci ya kai zai takar da yaji wanda dokar wanda suka kawo zaki takara daga kasa ward local government state in kikaci shine zaki zo sama
federal
muka yi wannan convention namu adjust so we to have ya kamata mu samu 31 candidates ko 31 data candidates yaya nayi na zaman candidate ga Kwara state
godiya ta musamman ga kallabin mu ta mako Madam Sarah Jibril macen farko da ta taba tsayawa takarar shugaban kasa a Najeriya da bakin mu na yau Murna Ahmed Aisha Aliyu Usman da kuma Hajiya Salma Muhammad sai wakilan mu Madina Dauda a binnin tarayya Abuja da kuma Zainab Babaji a Jihar Plateau da suka bada gudunmuwa ga nasarar shirin na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
baki ɗaya kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu kuma shiri na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Hauwa Sharif da take yana gabatar da shirin da Fiona Wamai da ta bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC mu kwana lafiya sai da safon ku.